gode Allah, Allah ya kawo mu ranan da yau shugaban Buhari ya rattafa hannu akan wannan kudirin doka. Abu ne da mana farin ciki, ya farin ciki a wannan ma'aikatan mai, domin wannan abu ne da ya gagara shekara da shekaru, yanzu kusan shekara 20 ake fama da wannan tsarin wannan dokan. Ba ma haka ba, dokan da ake amfani da su a kasar yanzu a takaice tun 1967 aka yi su, kuma babu wani muhimmin canje-canje da aka tun wannan lokacin. Duniya ta ci gaba, wannan ayyukan mu sun canza, a ƙarshe da yau a duk duniya suna ganin bai dace ga zamani ba, kuma ya hana masu sa jari a kasashe da yawa. Idan suka tashi sa jari ba za su kawo kasan ba, domin tsarin da muke da shi ya bambanta da ko'ina. Shi yasa aka ta iyakan iyawa a tabbatar cewa wannan doka an wuce an tabbatar shi.
Ga ɗan Najeriya da ya dogara da ma'aikatar man fetur, yaya wannan dokar za ta sauya rayuwarsa?
Na farko, yanzu za a ga bambanci da canji, domin baran bari misali kamar shekara 5 da suka wuce akwai jarin da aka sanya Afirka daga kamfanonin manya-manyan kamfanin man fetur sun kai har dala biliyan 50. A cikin wannan biliyan 50 din duk bai wuce uku suka shiga Najeriya ba. Dalilin shine akwai rashin tabbasa kasan mu, dokokin mu ba mu kammala su ba, kuma a halin da ake ciki dokokin da muka samu na musamman yadda za a raba dukiyar nan tsakanin mai jari da kuma kasa ya bambanta sosai. Shi yasa mutane suka ki zuwa, saboda haka abin da zai faru shine wannan masu sa jari za su dawo Najeriya, wanda muke tare da su, su ma za su kara sa jarin kansu. A ƙarshe za a samu ayyuka, za su bunƙasa, kamfanin nan za su ci gaba da aiki. Shi yasa a ƙarshe gwamnatin tarayya da masauran gwamnatoci duk za su samu dukiya na da ba su samu ba, domin ayyuka za su yi yawa. Shi yasa takaice za a samu karin dukiya. Na biyu, zai kawo ci gaba a ƙasa, domin duk shekarun da aka yi kullum ana fafutukan sanya man fetur, wato ita bakan man fetur a fito da shi, amma ba su hanyar hankali akan gas ba. So wannan doka ta mai da hankali sosai, domin ta ba da sarari da yadda za a yi iskan gas ɗin na kawo shi gidajen mutane, kamfanoni da wuran ɗin da ake wutan lantarki. A ƙarshen nan zuwa shekara uku zuwa fito za a ga bambanci, domin kasar nan za ta ci gaba, kuma dukiya za ta shiga hannun mutane.
Akwai ma masu cewa kamfanin NNPC zai rabu gida-gida, haka ne?
Abin da zai faru shine kamfanin NNPC nan, kamar yadda aka sani corporation ake kiranta da, wannan doka ta sanar da ta zama kamfani kamar kowanne kamfani da aka sani a ƙasa. Za ta biya haraji, za ta biya royalty yadda kamar sauran mutane suke yi, kuma a ƙarshen shekara ta cewa masu jari a kamfanin su ce mun yi riba ko ba mu yi ba, har shi da bambanci. Amma da can kowanne kwamatala da muka yi sha ake da shi, domin babu wannan sa hankalin. Duk da aka samu bambanci nan shekara 4 da 5 da suka wuce, na akwai bambanci kwarai da gaske kamar yadda mutane suka sani. An samu kyakkyawan shugabanci musamman daga gwamnatin tarayya, shi yasa za ga misali asaran kamfanin nan shekara 2018 muka tashi daga asara wajen biliyan 800. An wuce wannan lokacin, kuma kamar shekarar da ya wuce 2019 aka dawo da wannan asaran kusan naira biliyan 3 kacal.